وأصحابه. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ليونا من ونيني من البركة نا رانر أصبر وديك ديدا شا أكو غواتان شوال ونديدي غوكو غواتان أبريلو shekara tana ta 2026 kusa daidai da shawu ga watan Shawwal shekara ta 1447. A wannan masallaci na Abubakar Siddiq wanda yake unguwar Gini nan bayan Kwalli Police Station mun taru domin gabatar da lecture wacce Dr. Abdul Qadir Ismail zai gabatar mana akan zamantakewa tsakanin ma'aurata guda biyu ko sama ga haka, adalcin zaman da kuma kulawa da haƙoƙin ma'auratan baki ɗaya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala cikin litafinsa, rahmatsa da jin ƙansa ya yi wa malam gamdaikatar wajen dukkanin irin kalmomi da kuma abubuwan da zai faɗakar da mu, mu kuma ya datar da mu, mu ji mu ƙamsa mai aiki da shi bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan zama albarka, Allah kuma ya tabbatar da dukkanin alkhairansa baki ɗaya. Ba tare da ɓata lokaci ba zan gabatar da abin magana ga shi malam. Dama malam sananne ne a gurin nan ba tare da cewar sai an yi wata doguwar gabatarwa ba. Alhamdulillah kusan dama duk ɗalibansa ne kuma sun san juna. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala godiya da kuma roƙonsa ya ƙara wa malam lafiya ya datar da shi abin akan abin da yake daidai. Malam assalamu alaikum, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala atammamil akmalin ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbatil ghurril mayamin wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin. Bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah muna wa Allah godiya da ya tara mu wannan masallaci mai albarka da yake dauke da suna mai girma, sunan babban sahabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq, a wannan gari na Kano, wannan unguwa ta unguwar Gini bayan kusa da Kwalli Police Station. Taken muhadarar ko abin da za a tattauna akan muhadarar akan ƙarin aure ne. Ƙarin aure dalilansa ko sababin da yake sawa a ƙara aure, ya ya kamata a mu'amalanci waɗanda abin ya shafe su, sannan kuma bayani akan buƙatuwa ko rashin buƙatuwa zuwa ƙarin auren. Idan ba a yi magana a kan ƙarin aure, ana magana ne a kan aure. Shi ko aure sunnar annabawa ce gaba ɗaya da suka gabata. Ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cikin suratul Ra'd, Allah subhanahu wata'ala ya kaddara cewa annabawa da suka gabace ka ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, sun sanya suna da mataye, ba mata ɗaya ba, suna da mataye, annabawa suna da mataye, sannan kuma suna da zuriya. Wannan ya ramanto sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ne. Sai Abdullahi dan Abbas sai yake wa ɗaya daga cikin manyan ɗalibansa Ikrima, maula Abdullahi ibn Abbas, sai yake cewa me hana ka yin aure, domin fiyayyen halitta a cikin wannan al'umma ya fi yawan wato mata, ya fi yawan aure da ya zamanto ya yi. Saboda haka aure sunna ce wanda idan mutum bai yi ba, kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa masa, ɗayan abu biyu ne, imma ajzu aw fujo, ko dai mutum ya kasa ne saboda waɗansu dalilai, ko dalilin kuɗi, ko dalilin cewa ba shi da lafiya, ko wani dalili wanda ya zamanto na firgici, ko dalilin rasawa. Aw fujur uku mutum ya sa badala a cikin zuciyarsa. Kuma ba haka idan ya zamanto mutum yana da hali, babu yanda za a yi ya yi jinkiri wajen amsa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ce ya ma'ashar shabab, ya ku taron samari minista ba a minkumul ba'ata falyatazawwaj, duk wanda zai iya wato kusantar mace to yi aure. Fainahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj, wannan shi ya fi sanya mutum ya rufe idansa ba tare da ya yi kalle-kallen da bai dace ba, sannan kuma wa ahsanu lilfarj shi ne zai kare farjinsa daga fadawa abinda Allah ya haramta. Fadawa abinda Allah subhanahu wataala ya haramta kuwa shi ne abinda zai janyo mutum ya zamanto ya rayar da abinda ba shi ne aure ba. Aure yakan sanya mutum ya zamanto ya cika rabin addininsa, kuma yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wanda ya aure ya cika rabin addininsa, to ya nemi cikon rabin addinin nasa wani abu daban, manufa ragowar ibada, sallah, azumi, zakka da abubuwan da suka yi kama da haka. Wanda bai yi aure ba, duk yunkurin da zai yi na ibada rabi yake idan aka kwatanta da wanda ya yi aure. Da aure ne ake alfahari da samuwar mutum, domin idan ya zamanto mutum an same shi ta aure babu inda zai ji kunyar ya bayyana kansa a kan cewa ni ɗan wane ne, jikan wane, ga yanda aka yi babana shi ya kusanci mahaifiyata kuma aka same ni. Akasin haka sai mutum ya zamanto yana jin tawaya a cikin zuciyarsa, sannan kuma yana jin kunyar a bayyana. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala lokacin da ya jero manya-manyan zunubai a cikin suratul Isra'i sai yake wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wala taqtulun nafsa allati haramallahu. Saboda wani lokaci mutum idan ya zamanto bai san asalinsa ba, bai san babansa ba, bai san waye ya zamanto ya yi alaka da mahaifiyarsa aka same shi ba, to daidai yake da matacce a cikin yanayin yanda zai rayu, rayuwarsa ba za ta zamanto mai kyau ba. Wannan sunna ta annabawa sai zamanto ƙari akan haka, kalla a samu annabin da ya zamanto mace ɗaya ce da shi. Annabawa sun kasance suna da mataye da yawa, wanda ya zamanto ba su da mataye fiye da ɗaya galiban sai ya zamanto ba su yi aure ba kafin lokacin da ya kamata su yi. Kamar mutum zai kirga annabi Isa alaihi salam, ko kuma annabi Yahya wanda aka kashe shi kafin lokacin da zai zamanto ya yi, a ɗaya daga cikin ruwayoyin cewa bai yi auren ba. Saboda haka aure fiye da ɗaya sunna ce ta magabata. Haka idan mutum ya duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, babu waɗansu wani daga cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna wanda ba mace fiye da ɗaya ce da shi ba. Sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu haka, Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya auri mace fiye da ɗaya, Sayyidina Uthman ibn Affan haka, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu bayan wafatin nana Fatima radiyallahu ta'ala anha yana da mataye da yawa, ya auri mataye da yawa kuma ya haye ya faɗa su da yawa, da kuma ragowarsu gaba ɗaya da Talha da Zubair da ragowarsu. Saboda haka ba bakon abu bane a musulunci ya zamanto mutum yana da fiye da mace ɗaya. Bai zama bako ba sai lokacin da aka yi nisa da musulunci, wannan abun sai fara zamantowa bako har ake ganin cewa wani abu ne da kamar zai zamanto tawaya da ita ta farko, ko kuma karya sake haƙƙi a wato matar da aka zamanto an ƙara mata aure, ko kuma wani abin tashin hankali idan ya zamanto mutum ya ƙara. Idan ana magana akan ƙarin aure, ana magana ne akan ɓangarori guda hudu: ɓangaren mijin wanda shi bai ƙara auren, ɓangaren mata ko matan da suka zamanto da matan suna cikin gidan, sannan kuma ana magana ne akan ita sabuwa wanda aka ɗauko ta za ta shiga cikin gidan, sannan kuma ana magana akan iyaye waɗanda suke da ƴaƴan wanda za su bayar domin ya zamanto ƴaƴan nan su zamanto su ne na biyu ko na uku ko na hudu a cikin wannan. Kuma kowanne idan mutum ya duba sai ga cewa akwai dalilai ko kuma akwai abin da ya kamata ya zamanto a gaya mu. Dalili na farko shi wanda yake kara aure, akwai dalilai da yawa da malamai suka yi ishara akan cewa su ne dalilai da sukan sa ya zamanto a kara. Na farko akwai abin da ake kira al-istiqrar an-nafsi, wato al-istiqrar an-nafsi zuciya ta samu nutsuwa. Nutsuwar zuciya takan faru ne mutum ya zamanto yana buƙatar ƙarin aure ba don kome ba, sai idan matar tasa ta zamanto ta yi girman da ba ta buƙatuwa izuwa namiji, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu haka da Nana Sauda, Allah ya ƙara yadda a gare ta, wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunanin ko ya rabu da ita ne gaba ɗaya, ita kuma ta zaɓi cewa ta ba da kwanakinta saboda akwai wanda za ta iya karɓa, ta ba wa Nana Aisha radiyallahu ta'ala anhuma wato kwanakinta. To girman shekaru wani lokaci yakan janyo mace ta fi saurin namiji kasancewar ba ta buƙatar wato alaƙar da take tsakanin wato miji da mata, saboda waɗansu dalilai musamman idan ya zamanto ta hayayyafa da yawa, ko kuma ya zamanto jikinta ya yi saurin saki da yawa, sai ya zamanto namiji yana da buƙata ita kuma ba ta da buƙata. Abu na biyu shine wani lokaci akan samu ita matar ba ta da buƙata, shi kuma namijin yana da buƙata, kuma buƙatar ta haura buƙatar ta ita kuma, sai ya zamanto akwai ƙuntata da takurawa a kanta, sai wannan domin kar ya fada cikin abin da yake ba daidai ba, sai ya zamanto sai ya buƙaci ya ƙaro wata wadda za ta zamanto ta taimaka masa wato a biyan wannan buƙatar tasa. Abu na uku a cikin wato samun nutsuwar zuciya shine wani lokaci akan samu mutum sai ji zuciyarsa ba ta nutsu ba har sai ya shiga wato wani gwaji, yana son ya gwada ya ga cewa me yake faruwa ne. Wannan tajriba afifiyya jadida wani abu ne, wato mutum ya ga cewa sabon abu da zai zamanto ya gwada, wani abu ne a ɗabi'ar namiji. Dalilin da ya sa kenan yake shiga gasa, yawancin gasa da ake maza ne suke yi, gasa na dukan jikinsu, gasa ya zamanto a ce yau shi jarumi ne. Wannan ɗabi'ar tasa wani lokaci takan sanya kanta bari ya gwada ya ga cewa yaya wannan abin zai kasance, me sabon abu a ciki. Wani lokaci domin samun nutsuwa shine biye wa abokai da kuma makusanta, ya ga wane yayi wane yayi wane yayi, to duba da cewa yana ganin cewa shi dama a ƙa'idar wato gasa ce, to sai ya zamanto shi ma sai ya tunanin ƙara auren. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu shine wani lokaci shine mutum al-ishba an-nafsi, wancan idan an ce misali wato al-istiqrar an-nafsi samun nutsuwa, wannan kuma biyan buƙata shi namiji idan ya zamanto buƙatarsa ta ya kusanci mace, abin ya taso to a lokacin yana tunanin cewa take yake samu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali, idan ya ga cewa wata rana yana zaune sai wata ta wuce, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya shiga gida, bayan ya shiga gida ya fito, sai sahabbai suka lura kan cewa kanka da ruwa kamar yayi wanka, suka tambaye shi ya Rasulullahi faraye ce a wanke ta wuce shine na je na biya buƙata ta da Zainab binti Jahsh. Saboda haka idan ɗaya daga cikin ku ya ga haka ya je yana da irin wannan damar. Wani lokaci irin wannan buƙatar takan zo, mutum sai ya ga cewa a'a ta gidan ba haka take ba, wani abu daban. Dalili kenan da malamai suke cewa idan mutum yayi aure ya samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da matarsa ta fari, ya ga cewa auren nan yayi daɗi sosai, to daɗin auren nan sai fara sanya shi tunanin cewa bari ya ƙara aure. Wannan ɗabi'a ce ta zana miji, idan aure ya daɗi sai ga cewa bari in ƙara ƙaruwa saboda in ƙara samun daɗi. Haka na kuma idan yayi aure auren bai yi daɗi ba, sai ta samun tashin hankali, a nan ma sai ƙara tunanin cewa bari in ƙara aure domin ya zamanto na samu wannan. Saboda haka duk yanayi guda biyu, mace tana da zaɓi ta zama mutum ya kirki sai a ƙaro mata aure, idan ya zamanto ba ta da kirki shi ma sai a ƙara mata aure. Sai a ƙara mata wata wadda take shi namiji a koyaushe tajribarsa yake so yake, in tunda ya ji daɗi to yana tunanin ya ƙaro ma zai ƙara jin daɗi. idan bai ji dadi ba sai ya karo, domin yana tunanin cewa zai samu jin dadin idan ya gamanto ya karo. Saboda haka wannan tunani ne da kwakwalwar namiji haka take. Kuma wani lokaci mace takan zamanto ba ta da lafiya, bata da lafiya yanda ba za ta iya biya masa bukatunsa ba. Wannan rashin lafiyar kowane iri ne, bari wani lokaci kansa ne, wani lokaci a ballewar jini, wani lokaci waɗansu abubuwa da shi ma idan ya zamanto zai dinga tausaya mata kan cewa idan ya zamanto ya dame ta da kusanta to zai cutar da ita. To sai tunanin tunda bukata ce da ba zai iya kaucewa wannan bukatar bari ya karo wata. Shi yasa ɗaya daga cikin abokai waɗanda muke tare da su lokacin da matarsu ta kamu da kansa shekaru na baya can da ɗan jimawa, matarsa sai ta yi kyan hali sai take cewa wani kai sauri ka ƙara aure, kai sauri ka ƙara aure. Amma dai saboda yana tunanin kuma bari ita karya abin nan ɗinta, haka har Allah subhanahu wataala ya zamanto ya karɓe ta, ya zamanto ta mutu da wannan kyansa ɗin kafin ya zamanto ya ƙara aure. Wani lokaci kuma ba ƙarin aure ba ne, a yawan jinin al'ada, wata za ta yi kwana bakwai tana jinin al'ada, kuma akwai mazajen da ba za su iya yin kwana biyu ya zamanto ba su kusanci iyalansu ba, sai ga cewa gwarwarar wannan abin shi ne bari ya ƙaro wata. Da irin wannan yanayi na cewa bari ya ƙaro wata, wani lokaci sai ga cewa domin ya sauƙaƙa mata cewa inda ba zai zauna haka kawai ya zamanto bai biya buƙatarsa ba, kuma yana jin tsoron kar ya faɗa abin da yake haramun, sai zamanto sai tunanin ƙarin aure. Abu na uku, wani lokaci akwai wato buƙata ce ta al'umma, wato social need, wato buƙata ce ta al'umma cewa akwai buƙatar ƙarin auren, ba dan komai ba, kamar yadda Malam Muhammadu Aminu Shingizi Allah yayi mar rahama yake faɗa a cikin littafinsa Abwaul Bayan a mujallabi na uku shafi na 114-115 yake bayanin dalilan da ya sa lallai akwai buƙatuwa izuwa ƙarin aure. Sai bayanin cewa galiban a rayuwa maza ba sa kaiwa yawan mata tun a can da kuma a zamani yanzu, saboda maza suna zuwa wajen yaƙe-yaƙe sai su mutu, wajen haƙe-haƙe sai su mutu, wajen tafiye-tafiye yanda zai zamanto ko neman arziki ko waye sai su mutu. Shi yasa a ko yanzu idan mutum ya duba zai ga cewa hadarurruka da yawa da ake a motoci in har an mutu da yawa a ciki za ga cewa ya galiban maza ne a ciki. Idan an je ya kukuwa ko a yanzu yanda ake waɗannan abubuwan a ce an yi kashe-kashe za ka ji labarin maza sun fi yawa akan waɗanda ya zamanto mata aka kashe. Ko za ka cewa mazan nan da ake kashewa yawanci galiban waɗanda suke samari ne, waɗanda sun isa aure, ba kamar yanda zai zamanto a ce tsohuwa ce ta riga ta zama tukutuku ba. Kuma wannan dalilin shi ya sa idan mutum ya duba mu a wannan zamanin zai gaskata abin da shi malam Allah ya marrahama yake faɗa, zai ga cewa yanzu akwai ƴaƴa marayu da yawa a cikin wannan gari namu na Kano. Ƙanana mutum zai gansu waɗansu yaran ba su kai shekara 6, shekara 7, shekara 8, shekara 10, waɗansu ba su kai shekara 15 ba a galiban. Wannan da ka gani ka san cewa babansu ba lallai ya wuce shekara 30-35 ba, ya tafi kuma ya bar wannan matar tana ta fama da wannan, kuma tana buƙatar wato buƙatuwarta izuwa ga namiji bai ƙare ba. Sai idan kuma misali aka ce ba za a taimaka mata ba sai zamanto akwai matsala. Abu na biyu shine wato buƙata na al'umma gaba ɗaya shine maza da suke buƙatuwa izuwa aure ba su kai mata da suke buƙatuwa izuwa aure ba, ma'ana mata sun fi faɗayin aure fiye da maza. Za ka ga cewa mace da ta fara kaiwa waɗansu shekaru tun wataƙila tana neman gama primary tana shiga secondary school za ta fara tunanin aure. Saɓanin ɗa namiji za ka iya samun shekara 25 a da, shekara 35 a yanzu, har 45 ka gan shi wani yana zaune har yanzu yana karɓar wato abinci kwanansa yana nan a wajen babansa, kuma baya jin kunya bai shiga ya karɓa ya fito a haka. To wannan yake nuna maka cewa amma mace da zarar ta wuce 20 hankalinta ya fara tashi akan cewa ba ta yi aure ba, 25 sai damuwa ta fara samunta, 30 sai ta fara ganin cewa anya kuwa za ta samu, To ma'ana mata sun fi sha'awar yi aure da wuri akan maza. To tunda ko mazan nan wato ba gaggawar yin aure suke ba wani fa ba ta yin aure da wuri, kaga dole wanda ya zamanto sai shirya za su yi aure, ya zamanto su yi auren su yi kari tsakanin waɗanda za su zamanto suna jira waɗanda suke ganin lokacin auren su ne ba. Wannan kuma bukata ce ta al'umma, tunda suna bukata ya za taimaka musu, kuma mutum zai iya gaskata wannan abun idan ya je wajen saukar Alƙur'ani ko wajen idan ya je makarantu wato na gaba da secondary school ko makarantu ma na secondary school, zai ga cewa mata kamar sun fi yawa, ba kama ba ne sun fi yawa. An zo saukar Alƙur'ani, in a ce mutum 100 ne, in Allah ya yarda mafi karanci 70 mata ne, in an ci sa'a shi ne za a samu 20 maza, kuma waɗannan 20 ɗin maza gaba ɗaya za a ga cewa ba su isa aure ba a tunaninsu, ba su isa aure ba a tunaninsu, suna ganin cewa da sauran lokaci, wataƙila yana tunanin nan da shekara 10. Ita kuwa da ta gama ɗin nan a wannan lokacin tunani take Allah ya sa wani ya ganta a wajen sauka ya zo ya nemi aurenta kuma a yi wannan auren. To saboda haka kaga kenan akwai bambanci da yawa yanayin yanda akwai buƙatuwar cewa matan nan su gaggauta ya zama a samu wanda zai gaggauta ya aure su. Tunda wanda suka zamanto suna sama ɗin kaɗan ne, zai zamanto idan ba ɗauka suka yi fiye da ɗaya ba zai zamanto akwai matsala. Abu na gaba shine wato su mata abin da yake hana su aure, manufa dalilin da zai sa kasa yin aure kaɗan ne in akwai shi, manufa ba shi da yawa kwata-kwata a cikin 100 za ga cewa ba su ɗau 10 ba. Amma maza suna da waɗansu dalilai da suna son su yi auren amma babu yanda za su yi auren. Mace dan rashi ba zai zamanto a ƙimata aure ba, za ta iya zamantowa ta tafi gwargwadon abin da ya samu ta tafi a wannan auren, ko da wancan mijin gwargwadon abin da yake da shi ne, kamar yadda a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani nemi aure aka ce kana da zobe, ko da zoben nan na tama ne wani fa na ƙarfe, ya zamanto ka kawo a bayan. Ita matar ba ta karɓa a haka. To manufa shi namiji sai yana da wani abu zai yi aure, amma ita mace ba lallai sai tana da wani abu za a yi aure ba, za a iya cewa to shikenan ni na ɗauke komai da komai. To tunanin namiji sai ya samu wannan abu sai zamanto yana jinkirta shi zuwa aure. Shi yasa Ubangiji ya faɗa cikin Alƙur'ani wal yastatil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi, waɗanda ba su iya samun abin da za su yi aure ba to zamanto su kane har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai wadata musu. Kuma shi yasa cikin wancan hadisin ma na Abdullahi ibn Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man istata'a, wanda zai iya. Amma kaga ba a yi maganar mace za ta iya, saboda da an zo ita fa biha wa ni'mat alhamdulillah dama ina jira sai zamanto. To rashin cewa namiji akwai abin da zai abubuwan da za su hana shi talauci ne a wani lokaci ma ba shi da lafiya sosai, yana ta neman magunguna har sai ya warke, a wani lokaci inda zai zauna ne, a wani lokaci yanayin cewa inda yake ba zai bari ya zamanto ya tarbiya mai kyau ba, da abubuwa da dalilai saɓanin mace dai inda aka ɗauke ta sai ga cewa idan dai ya zamanto za ta samu ɗan abin da za ta ci zai zamanto sai ta yi aure. Wani lokaci talauci ne, wani lokaci rashin lafiya ne na namijin, wani lokaci kuma wani abu ne na makamancin haka. Sannan mata sun fi da yake sun fi maza saurin sha'awa, wani ba sha'awar su ƙoƙari suke su biya a gurguje. Shi yasa gwargwadon yanayin yadda mutum ya zamanto ba mutumin kirki ba, nan da nan zai iya yaudarar mata. Amma ba lallai bane ya zamanto namiji wanda ya zamanto baya sha'awa a iya yaudarar sa, saboda ba zai ma yi wajen da suke ba, zai rinƙa nisantar waɗannan wajen. To tunda za su iya zamantowa nan da nan a yaudare su, to sai zamanto sai a kare su don kar su fada cikin waɗannan abubuwan. To babu wanda zai kare su ba auren ɗaiɗai ba ne, wataƙila aure ne wanda za a ƙara. Sannan kuma idan akwai wanda suke da sha'awar ya zamanto suna da zuriya mai girma, wato mutum ya ji yana da 'ya'ya, saboda ko yana da wadata ko kuma yana da halin da zai yi ya zamanto 'ya'yansa ba guda ɗaya ba ne, zai ga yana son guda 'ya'ya 20 ko 30 ko fiye da haka, mutum ya zamanto ya kula. A nan garin akwai wanda 'ya'yansa in ka kirga guda 70 yake kirgawa a ciki, kuma sun rayu kuma ya kula da su kuma ya ci da su. To idan da a ce misali mace ɗaya ya zamanto ya aura, kaga wataƙila ya tashi a 'ya'ya 9, idan ya zamanto ta haihu da yawa ko kuma ya yi 12 idan ya zamanto tana yin kwanika, kuma haka na ga ta cewa ta jiga ta shi kuma yana son yaya fiye da 12. Waɗanda suke da yaya fiye da 12 a wannan lokacin za ga cewa suna da yawan gaske, kuma suna rayuwa, kuma suna iya kula da waɗannan 'ya'yan nasu. To saboda haka akwai waɗanda su kuma burinsu ya zamanto sun samar da al'umma mai yawa. Shi yasa a waɗansu yanayin idan saboda gudun cewa kar su kare kamar Falastinawa, idan mutum ya duba mutanen Gaza zai ga cewa da wuya ga mutum da mace ɗaya, ba don haka ba Latini Isra'ila ta fi su yawa, amma a ɗan ƙanƙanin waje wanda dududu bai fi kilomita 6 ba a inda suke rayuwa, amma za a iya samun mutum 2 million, ba don komai ba saboda yawan aure, kuma yawan kashe su da ake sai zamanto da yawan suna nan suna karuwa, da ba don haka ba da shi kenan sun zamanto wato kamar wato loma guda ɗaya wanda za a zo a cinye su, amma yawan haihuwar sai janyo cewa suna nan ba zamanto sun tafi ba. Wannan bukatuwa ce ta wato al'umma wato na society ɗin ya zamanto. Idan muka dawo kan shi namijin wanda ya wannan dalilansa ne da za su sa shi ya ƙara aure, amma idan ya zamanto ya ƙara aure akwai abubuwa da za su zamanto sun same shi, waɗansu abubuwan da za su yi mata tasiri wato a zuciyarsa. Daga cikin abubuwan da za su yi mata tasiri a cikin zuciyarsa shine samun jin daɗi da farin ciki. Galiban wanda ya zamanto ya ƙara aure za ga cikin farin ciki, za ga yana murna, za ga cewa yana fatan cewa in Allah ya yarda shi ba daidai yake da raguwar mutane ba, wani fa darajarsa ta ɗaga a cikin abokansa, yana ganin cewa shi ba daidai yake da su ba. Ba cikin raguwar mutane yana ganin cewa ya ƙara ɗaukar nauyi, kuma wannan da yake ɗabi'a ce ta namiji wanda yana son ya ɗau nauyi, to wannan ɗaukar nauyin sai ƙara bashi wato kwanciyar hankali da nutsuwa, ya ga cewa yau fa na zama tokar. To kuma abu na biyu da zai ƙara mar shine zai ƙara mar zagewa da dagewa, inda bigila yanda yake neman abin da yake nema na duniya sai ga cewa ya ƙara zagewa ya ƙara dagewa akan neman abin da zai ƙara kula da waɗannan abubuwan. Abu na uku da wani lokaci yakan faru shine wato muƙarana aunawa, sai zamanto ya ringa aunawa tsakanin wani, sai ga cewa ga abu kaza ya samu a wajen wannan, ga abu kaza bai samu a wajen wannan ba, kuma babu mace mata guda biyu da za su zamanto iri ɗaya sak in ka zo ka sa su, babu su. Kowace mace tana da wani abu wanda wata ba ta da shi, ko a cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Nana Khadija tana da abin da Nana Aisha ba ta da shi, Nana Aisha radiyallahu ta'ala na tana da abin da Nana Khadija ba ta da su, tana da yarantarta, tana za su yi tsere da manzon Allah, za su yi zamantowa, su yi taimar abubuwa irin na yara ƙanana wanda zai zamanto mutum wani lokaci yana buƙatar irin wannan abubuwan na yarinta. Sannan kuma akwai abubuwa wanda zai zamanto da kulawa da ɗaukar nauyi kamar yadda uwa take yi zai samu a wajen Nana Khadija radiyallahu ta'ala na, wannan wani lokaci mutum sai ga cewa ya fara muƙarana, wance ga yadda take, wance ga yadda take. Galiban da wuya ga mutum ya samu ya yi aure ya zamanto babu wannan, kuma shi yasa shi ma ba zai so ya gansu wato kamar wato kwabo da kwabo ba, shi ma ba zai ji daɗin yanayi. Idan wannan ta yi kaza sai samu hucewar a waje kaza, wadannan idan wannan ta yi sai samu hucewar a waje kaza, to wannan muƙaranar da zai zamanto ya samu sai zuciyar su zamanto ta so waɗannan abubuwan, kuma ya zamanto cikin wato farin ciki. Sannan daga cikin abubuwa da zai samu na tasiri a cikin zuciyarsa shine wato farin ciki da zai rinka samu wani lokaci da rigegeniya da gasa da ake a kansa, zai ga cewa wance tana kokarin ta faranta mar rai saboda wance ta faranta mar rai, wance ma ta faranta mar rai. Sai ya ba mu labari cewa da ya auro ta, ita wanda aka auro din sai ya zamanto banaci, sai ya zamanto nan da nan ɗan kuɗin da yake wajenta ta zo ta siyo abin goge takalmi da waɗansu abubuwa da waye, in zai fita maimakon sai ya ɗan fita ya je ba a masallaciyar irin a tsaya ɗin nan a ɗan goge, sai ya zamanto ta iya ta goge matatar, sai ya zamanto ya sai ɗin kuɗinsa ba zai tafi, sannan kuma zai fita tun daga gida express ɗin sai yake fita, ita ma uwar gidan ta ga cewa ita ma ba za a barta ba ya fita, sai ta siyo irin waɗannan abubuwa. Abu na biyu shine sai ta ƙara sai ya zamanto yana motarsa, sai ta siyo kayan abin nan morning fresh da waɗansu abubuwa, sai za ta iya wanke mota nan da nan kafin ya fita, sai ta zage ta ɗebo ruwa ta wanke motar nan, motar ta fita takas, uwar gidan ita ma take ganin cewa ita ma ya kamata ta yi waɗannan. To wannan competition ɗin da ake yi mutum yana jin daɗi a kan cewa ɗan kai ne ake yi. Ɗaya daga cikin wanda wani dattijo a nan cikin gari, malam faɗin uwar da yake ba, inda ya ɗan juma'a ana gina sun yamma muke. nan cikin gari ne ba wai a wannan ba kusa kusa da nan amma ba babarbare babarbare ya kasance yana da matan su guda biyu ba ta ne mutum yayin abin da yake yana da matan su guda biyu idan ya zamanto wani lokaci kawai sai su kama rigima a kansa tabbata cikin gida shi kuma sai ya dauko kujera sai ya fito waje sai ya kafa kujerar a waje yana zaune mutum wanda zai wuce sai ya ringa jin titip titip a gida ya ce anan guburo me yake faruwa ya ce dani ne ana yi dani ne ana yi saboda haka wani lokaci mutum yana son ya zama to ba ce ne mutum ya ba amma dai koyaushe idan ka ga ana gasa a kanka za ka ji cewa alhamdulillah ashe kai din nan ma ba na wasa ba ne ka kai wani mataki a kanka ake waɗannan rigima ba na yi magana yi magana yin yadda alan guburo yake ba amma dai yanayin dani ne ana yi saboda kai ma ka san dan kai ake yi ka ga wannan ta yi gobe wannan ta yi gobe wannan ta yi gobe wannan ta yi to kai ma sai ka ƙara ƙaimi sai ka cewa me za ka iya yi to wannan wani lokaci aka samu wannan muƙalar muƙarana mara kyau ita ce muƙaranar kana ƙoƙarin cewa ke kina yin kaza ke kin iya yin kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa mata ba a zamantowa wato su zamanto wato halin da kake so ya zamanto ka samu ɗari anan ka samu babu ita wannan matar wannan sai a aljanna kamar yadda jere ke faɗa inda a ce abinda kake bukata gaba ɗaya ka samu to aljanna ba ta da ma'ana aljanna ba ta da ma'ana amma dole kana da tangaro da tawaya ka rasa wani abu domin ka rinka tunanin cewa wannan ya kai aljanna ma samu dai insha Allah aljanna sai zaman to kwadayinka da aljanna shi yasa za ka rike ta ka kula da ita saboda ka zaman to kun tafi tare wallazina alhaqna wallazina wanu wattabatum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatuhum ce in muka je aljanna za ka ga wata muka je aljanna duk baki wannan abun ba kan da hankalin ki dai ki zaman to ai ta dabar kaza kana wannan farin cikin sai zamanto sai zaburar da kai ya kwadaitar da kai kamar yadda dalibi za ka cewa ya dage kokarinsa ne duk abinda lecturer zai mar duk lokaci da zai sa duk waye ai ba komai muka samu certificate din da ai shikin to wannan certificate ɗinka aljanna ce saboda haka wannan muƙararar sai mutum ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin la yafruku mu'minun mu'mina mu'mini baya tsanar wata mu'min in kariha min ha kulukan idan ya zamanto akwai abinda baya so tare da ita radiya min ha akan zai samu wani halin wanda ya zamanto nata sai ga cewa ya yi mata saboda haka koyaushe mutum wannan ne wata za ga cewa tana da zafin nama za ta yi aiki za ta dafa maka abinci za ta yi waye a wata kuma ita iya gyara gida take gyaran jiki ado da waɗansu abubuwa ita kuma wannan ba ta iya ba sai zamanto ka samu waɗannan abubuwan lokaci kana da baki sai zamanto ita waccan sai ga ta ɗauka wannan kuma lokacin da kake tunanin cewa kana son ya zamanto ba sai ka kalli wata ka yi sha'awarta a waje ba ita kuma wannan ta ɗauke maka hankali zai ga cewa kamar wannan na cika shi wannan wannan na cika shi wannan a ciki amma idan ya zamanto muƙarar ka ringa cewa wance ke baki yayin ka ba baki yayin ka ba a musulunci ba a samu mutane guda biyu ya zamanto kuma halayen su daban ka ce dole wani sai ya tashi ya koma halin wani shi yasa sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala yana da sanyin hali sayyidina Umar yana da zafin hali manzo Allah bai taba cewa sayyidina Umar kai ba za ka zamanto kamar sayyidina Umar ba sayyidina Abubakar ba ta ganshi da sanyin halin sa kai ma ka koya ka ringa haƙuri kai kuma sayyidina Abubakar wannan sanyi-sanyin naka ya yi yawa ba ta an koyi sai na Umar ba ta ɗan daga manzo Allah bai taɓa gaya musu ba amma kowanne sai mu'amalance shi a bisa halinsa ɗabi'arsa sai zamanto kuma kowanne sai ya amfani a inda ya kamata ya amfani to haka ita kuma matan haka za su zamanto su amfanar da kai a irin wannan yanayi abu na uku shi ne ƙalubalen da zai samu na tasiri shi ne yin adalci adalcin da ba a nema a wajensa shi ne ba zai iya daidaita soyayyar wata ko soyayyarsu daidai ba walan ta adilu bainan nisa'i walau haraktum duk yanda kuka fuskanci wannan adalci a wajen soyayya ka fi son wance akan wance ba za ka iya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi wa ka fi so a mata sai yace na Aisha radiyallahu anha gowar kuma fa sun sani ba wai ba su sani bane sun sani to amma abin da yake adalci shine a rabon kwana wajibi ne mutum ya zamanto ya adalci abin da ake nufi da rabon kwana ka kwana anan ka kwana anan ba lallai alakar mace da namiji saduwa ya zamanto ya shiga tsakanin ku amma dai kwananta ne abin da ya zamanto na ciyarwa abin da ya danganci tufatarwa abin da ya danganci wato kula da abin da yake haƙoƙi wanda musulunci ya janyo dole mutum ya zama cewa adalci idan namiji bai yi haka ba ranar alkiyama bayan da za'a tashi alkiyama zai tashi da shanyewar jiki wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wanda yake da mata guda biyu ya zama to bai adalci ba tsakanin su za'a tashi shi ranar alkiyama wa jismuhu ma'il wanda ba jikin sa da ya shanye saboda haka a ce wannan taro na turere ne na alkiyama mutum kuma ya zo yana jan kafa da shanyewar jiki ya samu stroke a ranar alkiyama to ba ta karamin tashin hankali ba ne saboda ture kada za'a yi da bige kada za'a yi da faduwa da mutum zai to gara ma mutum ya adalcin a duniya saboda kar ya samu wannan tashin hankalin a lahira saboda haka wajibi ne zamanto a yi adalci saboda haka a cikin idan ya zamanto an yi kari ɗaya daga cikin tasiri da mutum ke samu shine ko dai mutum ya ci gaba da kyautata wa ɗaya daga cikin su ko su biyun gaba ɗaya ko kuma ya zamanto ya samu tasgaro a cikin kyautatawa wani sai ya ji cewa ga wanci ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza gaba ɗaya kuma sai ya rataye ɗaya riye da uwar gidanci sai ya rataye ta ko kuma ya zamanto bayan ya yi auren sai ya fuskanci cewa wannan ita wadda ta zo ɗin ta biyun ko ta uku ɗin ba komai ba ce ba ta da duk waɗannan abubuwan sai ya zamanto tana gidan amma a rataye da ita da babu duk ɗaya sai abin da uwar gidan ta sa ta sai ya zamanto a mai da ita baiwa a cikin wannan gidan. To wannan istimrar aul fashal ɗaya daga cikin abubuwan da zai zamanto yi mar tasiri ke sai kuma ya kula domin haƙƙi ne da ya ɗauko na 'yar waɗansu ya zamanto ya kawo wajibi ne ya zamanto ya kula da waɗannan abubuwan saboda haka namiji ya zamanto wato ya zamanto ya kula da wannan kaga na tsawaita akan miji bari in saurin ta kuma ci ta farko wato wanda aka zo aka samu ita matar ta farko na ce mutane hudu nake so in yi magana akan su shi miji a takaice abinda zan faɗa akan su kenan to sai ita matar da aka zo aka samu wataƙila ita ce kamar mu ce ita ce uwar gida wanda ko kuma su su biyu ne aka zo aka same su na farko abinda malamai suke cewa ya kamata ta kula da su shine ta sanya ta yadda san cewa cikin kwakwalwarta cewa Allah ne fa ya halatta masa to tunda Allah ya halatta masa ba ta da damar da za ta ce ita ba ta yadda da wannan abu ba yaddarta da abinda Allah ya yadda da shi shine rabautar ta da tsiranta abu na farko kenan abu na biyu shine tana da lada mai girma saboda haƙuri da ta yi a zuciyarta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu ma min muslimin babu wani musulmi yusibu wasabun wala hammun wata damuwa ta same shi ya zamanto ya haƙuri sai Allah ya sanya mar wannan ya zama mar kafara da kuma ɗaukakar daraja a ranar alkiyama saboda haka tana da lada tunda ba haka ta so ba babu wanda zai zamanto ya so kanci yana zaune shi kadai a zuwa ce dan matsa ga wannan wajen muraba da kai da wani saboda haka za ta samu lada mai girma saboda ta karɓi abin da Allah ya hukunta ya kaddara abu na uku shine ta yi wa kanta wato ta yayyafa wa kanta wato ruwan wato sassauci ta duba kan cewa wanda suka fi ta kima da daraja da matsayi a wajen Allah su ma an yi musu waɗannan abubuwa idan ta ɗauka ta ɗauna na Aisha radiyallahu anha nana Aisha radiyallahu ta'ala anha bayan nana Sauda bayan wafatin nana Khadija radiyallahu ta'ala anha manzo Allah Sauda ya aura radiyallahu ta'ala anha bayan ya aure ta ya aure nana Aisha duk ragowar waɗannan matan da suka biyo baya bayan nana Aisha radiyallahu anha darajar nana Aisha da matsayinta da kusancin mahaifinta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kasancewar ita ubangiji ne ma ya nuna masa ita cewa ga matan da za ta zamanto matarka kuma aljanna ma tana tare da kai kuma aka yi mata ƙarin aure saboda haka kuma ta karɓi wannan to mutum ta duba kan cewa ashe ita sai ta gode wa Allah tunda ba ta kai matsayin nana Aisha ba za ma ta kai ba amma kuma aka ƙara mata aure sai ya zamanto wannan wani abu ne da zai dan kawo mata dan sassauci a ciki abu na uku shine ta nisantar wa kwakwalwarta tunanin cewa ai tunda ya ƙara mun aure wulaƙanci ne da kaskanci dan yana ganin cewa bai isa ba ƙarin aure a wajen namiji ba isa ba ce ko rashin isa ƙarin aure a wajen namiji dalilai ne da muka zamanto wani lokaci kawai ya ga abokinsa ya yi shi mai wani lokaci kuma tsautsayi ne bai yi tunanin auren ba kamar ma ba irin abokiyar burmunsa ba kawai sai ya haɗu da ita Allah ya ce ina son ka haihu da wanci kawai sai ga ya yi auren a rasa to wannan wani mai haɗa shi da wanci ba ma abokiyar abin nan ba ma ko ya aka yi wannan kuskure ne ko me
Allah ya kaddara sai an samu rabo tsakanin waɗannan abubuwa. Don haka ba alakar wai cewa wulakanci bane ko ta gaza bane ko bata isa bane. Galiban da ga cewa waɗannan sun yi aure ko ana samu dewa waɗannan sun ƙara auren. Idan ka kalli ta gidan da ta wajen sai ga cewa to me yake Allah a wajen wannan ta wajen wanda ta zama tutubi ya ƙara ta. To Allah idan ya hukunta abu Allah baya tashi abu saboda haka ba wai kaskanci bane ko kuma wulakanci bane yake janyo abu na uku na biyar a cikin abubuwan na faɗa cewa kanta yaddar wa zuciyarta cewa saboda ya fara daina ƙaunarta shi yasa ya aure ta. Galiban wani lokaci kamar yadda ɗaya daga cikin matan Larabawa suke faɗa take cewa mal hubbu illa lil habibil awwali shi soyayya farko din nan yawanci wanda ka zo da ka sha wahala kai waɗansu abubuwan ba wani dalili mai ƙarfi ba za ka cewa soyayya ta baya iya fita daga cikin zuciyar shi yasa za ta iya yi maka abubuwan tashin hankali da yawa inda a ce neman aurenta kai ka je yi ta yi maka wato ɗaya bisa goma cikin abin da take maka tana cikin gida na tuni ma wani labari ne kowaye zai ce maka kai hakuri mahaifinka ne zai ce ba dan Allah ya hakuri in dai ba so ake kuma shiga wani yanayi ba da ka hakura da wannan aure amma bayan ka aure ta din sai ka cewa tana kuntika abubuwan da inda wani zai ji labari da zai ce walalle wani lusari ne amma kai kuma kana zaune da ita ala me dalilin wannan saboda dalilai da yawa itibari da wani lokaci ba ku da yaya da ita amma kana zaune da ita a hakan haka ba dan koyi ma saboda wannan shi alamar dan soyayya ba ina nufin a yi maka abin da kake so bane ai danka da yawa za ka ji kana tsananin son sa wani lokaci dan nan dan banza ne ba abin da yake maka wannan zai burge ka amma kuma kana son sa in an taba ki ka ji ko ranka ya baci saboda ni saboda kana son sa amma kuma baya yi maka abin da kake so saboda haka idan soyayya ba wai yana nufin cewa sai ana yi maka abin da kake so ba soyayya shine zan iya sadaukar da wani abu saboda wani mafi girman alama da mutum yake gane cewa akwai soyayya kenan to kuma wannan soyayyar yawanci kafin kai aure babu shi saboda dalili kankani zai ce na fasa wannan auren dalili kankani sai ka fasa amma aure in aka fara gaya mutum waɗansu abubuwan da wani yake shanyewa ya jure ya fito waje ya je aiki ya yi murmushi ya koma gida yana jin tsoro in zai koma cikin gida in mutum aka gaya mara ba zai iya yarda ba saboda ne saboda ya yarda zai sadaukar saboda ita saboda haka kar ta taɓa yaddarwa kanta wannan da ta yaddarwa kanta ta zamanto ta faɗa cikin matsala yanayin cewa kuma sannan abu na wato na bakwai shine da zarar ya yi aure da zarar zai iya gane falalarta da ka kun san abinda Larabawa suke fara wa bi zindiha ta tabbaita ta mai yazul ashiya'u sai kana da kishiyar abu sannan kake iya gane amfanin ɗaya mutum baya iya gane amfanin lafiya sai ba shi da lafiya in a ce kullum lafiyar ka gano baka san muhimmancin lafiya ba amma da zarar cewa yau mutum ya kamu da rashin lafiya dama haka ake shi yasa wani dattijo da aka zo bayan an zo an samar oxygen din nan awa ɗaya ana magana ko awa nawa ne ana magana wajen 30,000 yake dama abinda muke shaƙa kullum kullum Allah yake bamu ba tare da mun san muhimmancin sa ba 30,000 ake bayarwa kafin ya fito daga asibiti kullum sai ga bill yana hawa ana ta samun oxygen sai an samun oxygen shi ashe ba karamin ni'ima muke ciki ba to ni'ima ta sansani ne ko kuma abu kakan iya fahimtar sa ne da kishiyar sa saboda haka da zarar mutum ya aure zai iya gane cewa lalle wanki kaza ce lalle abu kaza da nake ganin cewa bai yi ba abu kaza ashe ya yi ko kuma yana tana da alkhairanta a ciki a lokacin sai gane alkhairanta sai gane abubuwa da yawa saboda haka ita wanda aka kara wanda ta yi aka kara wa aure ta sa wannan a cikin ranta cewa zai gano waɗansu alkhairanta da yawa abu na gaba wato na ƙarshe da zan faɗa ga ita wanda ya zamanto ita aka zo aka tarar shine wani lokaci takan samu rarar lokaci aga cewa wata tana zaune a gida ba ta da lokaci ita ce kaza da an kawo wata zai zamanto za ta iya samun ɗan sa'ida na wani lokaci a cikin waɗannan abubuwan to wannan samun sa'idan sai ga cewa za ta iya abubuwa da yawa wannan game da wanda aka zo aka tarar ke nan sai haƙuri kuma waɗannan abubuwan tana da su to sai ita wadda ta zo ta biyu ya kamata ya zamanto ta san cewa akwai abubuwa na ƙalubale da kuma abubuwa wanda za ta zo ta tara abu na farko shine ita sabuwar zuwa ce a cikin club ɗin ko a cikin organization ko a cikin wannan wato muassasa cibiyar da ta zo ta samu cibiyar zamantakewar aure kila ta zo ta samu ta farko ɗayanta biyu uku to wannan samun da ta yi ta san cewa fa sabon member a cikin club sabon abin na ci ba daidai yake fa da tsohon member ba tsohon member yana da waɗansu abubuwan da ya zamanto gara ka yi a hankali har ka gano cewa yaya za ka yi ya zamanto ka ciri ka wato ka samu zuciyar waɗanda suka zamanto suna nan saboda shi akwai abin da ya saba da shi a cikin gidan wannan abin da ya saba da shi ya zame masa al'ada saboda haka sabon member sai ya yi a hankali kafin ya zamanto yi dalili kenan da ake buƙatar idan ta zo ya zamanto ta ƙoƙarin ta koyi haƙuri ta koyi juriya ta koyi waɗansu abubuwa da zai zamanto ta haƙura tana kallon su dai abu na biyu shine idan ta fuskanci cewa yana girmama matarsu ta farko yana girmama ta kuma yana santa to wannan galibi yana nuna mata cewa fa yana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da matarsu ta farko kuma kamar yadda na faɗa ne wani lokaci ƙarin aure dalilin ƙarin aure shine na ji daɗin auren nan barin ƙara aure don ƙara jin daɗi saboda haka kar ya zamanto ta yi tunanin cewa kawai ta shigo to kawai ita ce komai to sai ya zamanto jin daɗin da yake na daɗin nan wanda shine dalilin da ya sa ya ƙara auren sai wannan ya zamanto sai ta zo ta lalata mar jin daɗinsa na farko sai fara tunanin cewa gaskiya da lalata min jin daɗin nan da nake yi garan haƙura da wannan auren shi yasa waɗansu za ka ga cewa ta shigo kuma sai ya zamanto amarya ta fita har waɗansu suna cewa ma ai yanzu amarya ta fi saurin fita a kan uwar gida in dai an shigo sai a bar amarya sai ta zamanto ɗan kwanaki ta fita ba don koyi ba saboda wasu suna tunanin cewa ai baya jin daɗin ta gida shi yasa ya ƙaro ta alhalin al'amarin ba haka bane al'amarin yanda yake shine wani lokaci jin daɗi ne ya sa yi saboda haka ta fuskanci wannan ta ga cewa yana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ki ga ƙara mar kwanciyar hankali da nutsuwa da abin da za ta ƙara akan abin da ita waccan take yi sai mijin sai ya ji daɗin zama da su abu na uku shine ka sani kan cewa yawanci idan an ƙaro aure wanda aka ƙaro aurenta nufa wanda ta shigo daga baya za ka cewa ita ce ƙarama ita ce kuma ba ta da experience kamar wanda ta zamanto ta gabata saboda haka ma'ana za ta zo ne ta yi gogayya da wanda ta zamanto ta fi ta gogewa ta fi saninsa wadda ta shekara goma da shi ta san murmushinsa ta san rashin murmushinsa ta san wahalarsa ta san inda yake ta fara gane shi ita fa sabon zuwa ce to a sabon zuwa saboda haka sai ta yi a hankali yanayin yadda za ta iya gane cewa me za ta yi ya zamanto nata ya fi kyau nata ya fi cika nata ya fi kamala duk da cewa tana da ƙarancin shekaru amma idan ya zamanto ta yi kamar yadda ita ta farko ta yi lokacin da aka auro ta to ba ta zauna lafiya abin da nake nufi shine idan kai auren fari galiban za ta yi maka shirme saboda kai ma a lokacin kana dan yin shirme-shirmenka saboda haka za ku yi shirme-shirme a gida to idan ta biyu ta zo kukar ta yadda ta yi irin shirman da matan farko take yi saboda galibi namiji baya karɓar shirme bayan ya zamanto ya dan fara jimawa da aure abu na gaba shine za a ƙulla mata wato za a yi ƙulle-ƙulle za a yi makirci za a yi waɗannan abubuwan kar ta yadda ta mai da makirci da makirci domin ka'ida ubangiji subhanahu wataala ya cewa wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli idan mutum ya kulla makirci abin bai dawo kansa saboda kar ta yadda ita ma dan an kulla mata ta kulla sai zamanto rayuwarta ba zai taba dadi ba shi yasa wadansu idan suka zamanto sun shiga har su gama rayuwarsu za ga cewa a cikin wato wannan tashin hankali da rashin nutsuwa suke har izuwa rayuwarsu ta kare abu na gaba shine wanda zan ce shine ta ji tsoron Allah idan ya zamanto ita ta shiga kar ya zamanto ita ce za ta fara kaidi da kulle-kulle da abin da zai janyo a tsanuwacin idan ta yi haka ubangiji subhanahu wataala baya kyale wanda ya zamanto ya kullawa waɗannan da suke zaune wato suka zauna lafiya ya zamanto kuma ya barta ita ta shaci sannan idan ya zamanto mijin yana yawan kawo mata wato wajen kwace kin ga ke kaza yin kaza to ta sani cewa yanayi wa ɗayar ma haka wani ba ɗabi'ar ta ce wani ba idan ya zamanto yana yawan kwatance aike ba kya yin kaza ko kina yin to ita ma waccan haka yake mata saboda haka ta kwantar da hankalinta ɗabi'ar ta ce sai ya zamanto ta wuce abu na wataƙila ganin lokaci ya ja bari mu tsallake mu tafi wajen iyaye maza da mata akan waɗanda su ne suke aurar da ƴaƴayensu zamanto an yi ƙarin aure da su kudin ya sani kan cewa wato ƴarsa ta zamanto ko ƴarki ta zamanto ita ce ta biyu ba ta waya bace ba ta waya bace hasali girma ne da ɗaukaka da Ubangiji subhanahu wataala ya zamanto ya girmama domin akwai waɗanda za su zamanto sun zo ɗin kuma sun tafi haka ba su samu wato aure ba a da muna jin abubuwan yana faruwa ne a ƙasashen Larabawa da Turawa domin idan mutum ya ɗau ƙasar Morocco wanda waɗanda suke neman su kawo mana irin halayen da suka shiga a kawo mana shi a yi mana dokoki irin nasu duk mace ɗari daga wanda ta shekara 18 zuwa sama a duk ɗari irin wannan to guda 72 ba su da aure an bayyanta abin da yake nufi ba su da aure kuma ba tunanin za a iya samun auren saboda dokoki ne aka ba aka shimfiɗa musu wanda namiji ma ya gani ya ce garin zama na haka ba auren kamar yadda Turawa su ma suka shiga yawanci za ka cewa ba sa son su yi auren saboda yanayin yadda ake shiga wannan aure a ce mara in kai in ka sake ta za a kwashe gidan a bata an ka sake ta za a raba dukiyar ku a bata za ka to bayan kai ka sha wahala ta shigo shekaran jiya sai ta fara fitintunu sai kuma a ce shikenan wai a ba a raba dukiyar ka bayan ka shekara 10-20 kana kan wahala ka tara ka dauko ta ka kawo ta wai kana sakin da sai a ce gidan waya shigenan araba gida biyu wani addinin aje wani addinin musulunci ba wani addini ne zaka baka neman abinka wani ya zai karba har ba a cin dukiyar musulmi ko ba musulmi ba bil batil wannan shine cin dukiya bil batil to wannan sai janyin su a Morocco nan sai ya ga dan zauna ba aura in ya so ya je ya lalata da waɗansu abubuwa Turawa sun dade suna yi yawanci kun san yawanci da ƴan ƙwallo irin su Ronaldo da waɗansu abubuwan nan ma so dare yau ya ɗau wannan ya yi dadiro da ita kwana ɗaya biyu ya sallame ta ya dadiro da ita haihu ya ma ce ina son ƴaƴan amma dai ba za a yi aure ba kwanaki ina jin kun ji wani ɗanbal wanda ya zamanto bayan ya yi auren an gama an yi komai sai ya zamanto ashe ita dama tana lumbu-lumbu ta kwanta tana tunanin cewa za ta zo ta abu a kwashe kuɗi shikenan sai aka zo aka kama shi dan balarabe ne dan ballo sai aka zo aka je kotu aka zo to shikenan tunda kun rabu gashi nan za a dau kudin ka shi to shikenan sai aka je aka duba account din babu kudin sai na ina kudin sai yake cewa kudin sa ake duk gaba dai babu sa ake na babu sai yake tura account din babu sa saboda haka kuma kudi ba nasa bane kudin baba ta yayi kawai baba ta na bawa kuma wannan kudin nata ne saboda haka kiri-kiri tana kallo ya zamanto ta yi asarar sa ta yi asarar kudin wannan abin ya fara zuwa waɗansu yanzu an fara a nan ɗin saboda waɗansu da suka zamanto kururuwar waɗansu sai zamanto yanzu suna yin saki domin su samu kudin shayarwa kudin abin nan custody wannan hidimar da zai to kuma ana samun irin wani a lokaci dalilin za ka cewa a yi auren iyaye su fahimci cewa ladan da wannan za ta samu da kuma farin ciki da zai yi da ita da ma daga baya abubuwa su canza za ka cewa ba ƙaramin al'amari ba ne a ciki sannan abu na gaba shine wato yanayin cewa iyaye su fahimci cewa ita samar da zuriya wato zuriya ɗayi ba da ake wani lokaci dalilin da yasa kenan ake ba da ƴaƴa domin a samu wato a haɗa wannan alaƙa shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu kun ga da girman shekarunsu da waye ne mun sayyidina Ali ibn Abi Talib ya aura mar ƴar nana Fatima radiyallahu a lokacin ya girma da shekaru yake bana bukata amma dai ina son ya zamanto zuriya ya zamanto an haɗa wannan zuriya to wani lokaci akan haɗa sai ga cewa zuriya ta haɗu da zuriya sai ya zamanto an samar da waɗansu abubuwa saboda haka a dunkule dan ce waɗannan ɓangarorin da ake da idan za a ƙara aure dukkansu ya shafe su shi miji ya ji tsoron Allah ya san cewa akwai nauyi a kansa da waɗannan abubuwa da na fara na biyu ita mace wadda aka zo za a tarar da ita ta yi ƙoƙari ta bi waɗannan abubuwa guda 7 ko 8 wanda na zamanto na fara ita kuma ta biyu wadda za ta shigo ko ta uku ko ta hudu wadda dai ita ce aka yi ƙarin da ita tabbatar cewa akwai ƙalubale da tabbatar amma ta bi Allah a cikin waɗannan abubuwa iyaye zamanto su karfafa waɗannan abubuwa kar su dage akan cewa sai mara mata sai zamanto cikin garin namu sai cika da rashin aure abu na ƙarshe da zan yi shine cewa kwadaitarwa ya kamata mutum ya duba cewa tunda sunna ce ta annabawa da suka gabata kuma haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake haka sabbai suke ya kamata mutane su dage su nemi kudi su nemi arziki sannan ya zamanto su dai biwa iyaye da yawa damuwar su domin akwai iyaye da yawa an kaje gidajen su ce wallahi ga ina da ƴaƴa wani wani ba wanda yake zuwa wannan galiban samari ba sa sanin haka sai iya wanda suke zamanto suna da ƴaƴaye da yawa waɗanda za ka kaji gidan abokinka zai gaya maka irin wani wannan mu a Kano ne in ka je ko a Kaduna ko Abuja abin ya zamanto yayi bacin da baka saboda in suka zo wani lokaci zai ga kamar daga cikin gidan zu ne dabbobi suna lekoka saboda yawan ƴaƴan babu kuma kowa a ƙasa saboda haka ya kamata kar mu taimaka wa irin wannan abin da ya faru a Larabawa ya zamanto a cikin mutum 100 ya zamanto ƴan mata a ce 60 ba kowa a tare da su 40 ne ko 30 za su samu aure wannan gaskiya bai zamanto za mu iya yaɗa wata ɓarna ba wannan aure da za a yi gobe ne ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da zaman lafiya da ƙaro musu Allah subhanahu wa ta'ala ya danna zuciyarsu
jani hafratuka da wannan faɗakarwa da muka ji mai ta wato idan aka ce za a yi talkhisin abubuwan gaskiya shi ma wata ƙaramar lacca ce mai zaman kanta ƙarshe-ƙarshen nan abinda malam ya faɗa sai tuno mun da wani tahaddi da muka samu a nan iya cikin lungunmu nan lungunmu wanda da ya san lungunmu nan akwai wata daga cikin ƴaƴan yayyenmu don ubanta wanmu ne so ita kuma Allah ya sa irin matan nan ce mai barkwanci da alƙali Salisu da randa ya tabbatar da haka sai ta kalle mu tace kuna nan a cikin lungu ga yara nan ƴan mata sun ki ba su samu mijibi dukkaninku ku tsaya da mata ɗaiɗai kun ji ku ƙara aure kaza kaza tace a ina ƴan matan suke tace gidan wani da wance da wance gidan wani wallahi da tafalin sabai ta sura ɗaiɗai lissafo ƴan mata ɗaiɗai wajen guda 19 wanda ni in tace a kawo da ni ba zan kawo su ba ban san da su ba da ta faɗa kun sai mu ga ashe abin haka ne sannan ina kira zaton wata uku ko hudu baya na je Abuja muna cikin gwarunfa sai muka jizarci wata profesa wacce take wannan university din ta da cikin lecture take a University of Abuja to akwai sabuwar university ta makar din nan yanzu wanta ne ta tsakiya so a lokacin mu muka je mu sayar mata da idea ta zama VC ta wannan jami'ar ta tsakiya sai muke da take cewa ita ba ta so ta zama to ta rike wata abun nan a aikin yi DBC a zaka yanzu kuma ga matsayin ki a University of Abuja ya kamata ki karba domin university ce ta farko ta mata zalla saboda alaƙar ki da addini da kuma duk sun kike da shi ake magana to a cikin yir da muke da ita sai take kwatanta mana da tazo nan Abuja mijinta ya zo tace ina nan a Abuja sai nake asasa islamiyya domin ya zamanto matan sun samu wayewa ta addini da kuma sanin abubuwan da ya dogara kansa akan addini tace wallahi a nan iya nan dan tsukun nan namu tace wallahi muna da ƴan mata da zawarawa sama da guda 2000 waɗanda ba su da aure waɗanda duk wanda ya ce musu kulle za a ce can tace ina da ɗa na soja ne watansa uku da yin aure yana wari sai ya zo gida da niyyar ya gaishe ta ya kuma ɗan yi hutunsa na kwana 4 da ku ya koma yana zuwa to shi ma ɗan saboda tarbiyya gashi soja amma sai ya zalunci masallaci lokacin sallah na yi zai je ya zauna in ya aka yi sallah ya zauna ya ta zikiri ko ya cika yana karatun Qur'ani sai wani uba sai ya gan shi da ya tashi sai ya zo sai ya so kusa da shi sai ya ce kai dan gidan wane ne sai ya ce ai ni dan gidan wane ne marigayiwa ne ya ce a to alhamdulillah washe gari da uban zai zo masallacin sai ya ɗauko ya sai ya taho da ita yana zuwa shikenan sai suka gaisa sai ce zo da yazo sai ce to ga yar uwarka nan sura sun ji ku fahimci juna da ita domin in aura maka ita shi kuma riga yayi aure yace da yazo yawa sai yace to alhamdulillah kaza kaza yin ran uban babu wani abu to shi ba zai iya yarfar da abin da uban yazo ya gaya masa ba dan haka nan da ya koba gida sai yace wa mahaifiyar kinji tace yace ni ko yanzu ba da ikon ƙara aure ko ni ba zan iya ci wasu ba zan aure ƴansa ba daga nan sai canja masallaci to kaga ashe akwai buƙatuwar matasa da ko masu auren wanda ya samu iko da ya ƙara auren ba don komai ba don a kiyaye a ɗauke wancan hannu din da iyaye suke da shi kamar yadda malam ya kawo mana wajen 1995-96 ga malamin ya taɓa bani wani kasir har yanzu ina itibari da shi wani kasir shi wanda su Abdulrahman Fahani suka yi shi fitnatun nisa a ciki yake cewa saboda fitina da rashin aure da kuma irin yadda mata suka zamanto sun zama abin banza musamman a ƙasar Faransa mace tana makwar za ta yi aiki a cikin airport saboda haka ta gwammace da ta zauna idan ta tashi ba za ta fito daga airport da taho gida ba saboda dare ya yi gara ta kwana a airport don saboda ta san in ta taho a kan hanya sai an mata wulaƙancin da ko kare ba zai ci ba tun 1994-95 wajen shekara 30 da wani abu kenan malamin ban kaset din har yanzu kaset din yana nan so nake ma mu da shi abun nan mai basiri ba MP ina nan da zuwa ina jin daɗin wannan laptopin girkiwa Abuja haka ake ashe in ka fito daga matsatsin zuwa abun nan shi ma tashin hankali ne to ka dole su zauna saboda abusing kada a su zo a yi abusing dinsu to ashe mu a cikin nan bai kamata mu bari irin wannan dokokin kuma yadda malam ya faɗa na Morocco zan yi maganganu masu tarin albarka wanda yana da kyau mutane su saurara su ji ta kowane janibin ita mace janibin ita uwar gida janibin wacce za a aura janibin iyaye maza janibin iyaye mata kowannen mu ya zamanto cewa yayi abin da yake daidai da koyarwar addinin musulunci domin a samu society wanda yake nagarta kwarai da gaske Allah ya sa musu albarka ya ba su zuriya tayyiba saliha ku shakka babu ba na kasu bane a ce an miki an ƙara miki aure ba na kasu bane saboda haka nan balma girmama ki ne idan kika kalli wani bangara saboda haka nan dabi'ar ki da halayyar ki idan kika zanto cewar kin iya duriya da hakuri wayar da kan al'umma baki daya da su kansu yan matan kada da kuma matan da iyayen matan kada su dauki dabi'a irin ta boko ta irin wancan turawa wanda cewa in an ƙara miki aure an tsane ki ne ko ba a sanki ba haka bane Allah subhanahu wataala ya kaddara mana haka kuma ya yarda da haka ya shar'anta mana haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi mun gani kuma da shi muke koyi dan haka nan wacce ta fiki daraja wacce ta fiki daraja su ma an musu saboda kan an miki ba kaskanci bane Allah subhanahu wataala ya sa albarka ubangiji Allah ya saka wa malam dukkan mafificin alkhairi Allah ya nauyi ya mizan hasanatihi da wannan kalomi da muka ji Allah ya sa wasu a mizan hasanatihi
جزاكم الله خيرا الله يسعدك على الخير amadadin kwamitin amintattu na wannan cibiya mai albarka ta cibiyar Abdullahi bin Abbas Foundation suna muna mika godiyarmu ga malam bisa kurewar lokaci da kuma yadda malam ya yi kokari wajen gabatar da wannan lecture muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya a mizaninsa Allah ya saka masa da alkhairi da shi da dukkan ƴan uwansa da gowar malamai tare da ayyukan da suke gaban su amma bayan an nema kuma malam suka amsa suka sanya lokaci tare da kurewar lokacin da aka nemi su sa wannan lecture Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji daga gare shi kamar yadda sanarwa ta gabata ranar Alhamis in Allah ya kai ni akwai lecture su Dr. Ali Yunus Muhammad da kuma malam lawan Abubakar Tarayen da malam Yahaya Shehu mai mota da malam Kamisu Nasiru da baban Awwaf wanda ita ma za a yi ta a wannan masallaci mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin wannan aure da za a yi Allah madaukakin sarki ya bada zuriya tayyiba Allah ya haɗa kan su da ita wadda za ta shigo da wadda take gidan da kuma shi mai gidan Allah madaukakin sarki ya ƙara musu karuwar arziki da ƴaƴa na gari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk